والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جماعة السلام عليكم. زام تاش أشكين كتاب الإيمان حديثنا 32 باب أحب الدين إلى الله عز وجل أقومه باب يديك مغنى أكن شيوان أحب الدين أي أحب الأعمال إلى الله تعالى يأي أنباني دا كلمة الدين أما با الدين يكي نكيبات أي كان الدين cewan mafi soyuwan watan aiki zuwa Allah mai girma da daukaka shine watan aiki wanda yake dawwamanne ko da ku watan ya karanta domin yawan aiki amma ko babu dawwama yana kai ga mutum ya rasa aiki ga baki daya. Amma kuma aiki koda dan kadan ne in dai za a dawwama ana yi to za a iya samun ladan watan aiki mai yawa abinda wannan babu wata yake karantar da mu kenan. Imam al-Bukhari ya fara da wannan hadisi haddathna Muhammad bin Muhammad haddathna Yahya an Hisham kana akbarani an Aisha ta annan nabiy sallallahu alaihi wasallam dakala alaiha wa indaha imra'atun كان من هذه كانت فلانة تذكر من ثلاثها قال ما عليكم بما تطيقون فوالله لا يمل الله واتا تمل وكان أحب الدين إليه ما دام عليه فاهد. إمام البكاري يروي شوانا حديثي دك محمد بن المثنى شيكو ميكي شوى يروي شوانا حديثي دك يحيى وان بني يحيى بن سيد القطان ويا سندي ابن المهدي da yazo yana magana akan tarjuman Shuba ibn al-Hajjaj yana cewa laula watan Shuba ma urifa al-hadith bil Iraq ba din watan Imam Shuba ibn al-Hajjaj ba da ba a san watan hadisi sai na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba watan a Iraq abinda yake nufi da ba a san hadisi ingantacce ba da kuma hadisi wanda watan ba ingantacce ba domin Imam Shuba shine farkon mutumin da ya fara yin magana akan rijalan hadisi ga baki da sannan kuma kuma ja'a min ba'dihi Yahya bin Sa'id al-Qattan wannan kenan sai Habib Sa'id al-Qattan ya zo sannan bayan sa sai Imam Ahmad sannan bayan Imam Ahmad kuma sai watan Yahya watan bin Ma'in kuma ba dun waɗannan mutanen ba to da ba a san hadisin sai na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingantacce da kuma waɗanda yake ba ingantacce ba ko da ku su Ali al-Madini sun gabata kuma kaman mutane ne da suka yi zamani tare da su to amma Imam Shu'ba wurin tsantsayinsa da kuma wurin sanin sa watan rijal duk wanda yayi magana a kansa to akwai ittifaki in ya wasaka shi sikani in kuma ya rada fashi wata ra'isi ne to an Hisham da Hisham akhbarani Ali Hisham ibn Urwa ibn Zubayr yace ni kuma watan babana ya bani labari in ji Hisham kenan wanda yake Hisham yayi zamani da Muhammad ibn Ishaq al-Imam al-Madani dukkan su sun yi lokaci daya watan a Madina yace baban sa Urwa ibn Zubayr wanda yake ma'rufi ne sananne kowa ya san Urwa ibn Zubayr an Aisha daga sayyidatuna Aisha wacce take innan sa ne domin sayyidatuna Aisha kannuwa ne ga asama watan sayyidina Abu Bakar dan Allah ta bata gare shi annan nabiyyi sallallahu alaihi wasallama cewa manzon Allah mai ila da amincin Allah dakala alaiha watan ya shiga wurin ita watan Aisha da wa indaha imra'atun awrunta akwai wata mata watan tana cikin dakin sayyidatuna Aisha akwai ruwayan mustamli ita kuma abinda take nunawa cewa manzon Allah mai ila da amincin Allah ya shiga ko kuma watan ita wannan mata ana ce mata Hawlawa bintu watan Tuwait ibn Abd al-Asad kuma ibn al-Udha ita wannan mata wacce sayyidina rasulullah sallallahu alaihi wasallam ko dai ya shige ya same ta a dakin sayyidatuna Aisha ko kuma a'a yana shiga ita wannan mata ta fito daga watan dakin Aisha waya ta nuna haka wannan ruwayan da kuma wancan ruwayan ta mustamli ba su da watan sabani wannan ruwayan cewon ya shiga ya same ta ta zo ta tude watan ta wuce tare da shi sannan sai sayyidatuna Aisha kuma ta fara watan magana akan ta to ya nuna abin da yake nunawa shine da taji shigowar sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam watan wurin sayyidatuna Aisha shine sai ta fito daga sayyidatuna Aisha shine sai ta fito ce watan gaban sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ita kuma sayyidatuna Aisha sai ta ci gaba da fadan watan kaman yanda wannan ruwa ya zo kenan to qala man hadhihi watan kuma ka annal qabila yaku kaman watan wani ne yake tambayan sayyidatuna Aisha ba sai na rasulullahi sallallahu alaihi wasallam akwai ruwayan da ta nuna haka kaman mai tambaya yana tambaya a lokacin ta manzon Allah sai na rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya shiga ita wannan matan ta fita to kaman wani yana gurin amma ba a faɗe shi a cikin wannan ruwayan ba sai yake cewa wacece wannan ne qalat sai sayyidatuna Aisha take cewa fulanatu ita ce wacce ita ne watan Hawla'u watan bintu Tuwait ita ne Hawla'u ya Tuwait ita kuma wannan mata tana daga cikin mutanen sayyidatuna Khadija matan sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam tafkuru min salatiya sai sayyidatuna Aisha take ambata watan daga ibadanta a wata ruwaya ma ita sayyidatuna Aisha sai take cewa innaha min a'badin nasi fil madina ita ta bi watan kowa watan ibada a cikin madina ita wannan mata don wannan hadisin yana jawo da cewa akwai hadisin da yake cewa a haffu turaba ala wajhi al-muttahin ko watsa kura akan fuskar matan wanda suka yabe ku ko da ko abinda aka yabe ka din haka yake ko kuma ba haka yake to amma kuma ga sayyidatuna Aisha tana ambata irin a wata daya ruwayan ma sai take cewa hasanatun hay'a bayan kuma ma watan ibadan nata sai take cewa kuma ga ta tana da kyakkyawan watan sifa to shine ibnu tayyib sai yake cewa ai abinda ake nufi ba laifi bane ka yabi mutun da abin da yake da shi watan nasifa in dai wannan yaban ba zai sanya shi ya canza aikin da yake aikatawa in alkhairi ne watan ba domin yaban ka bane zai sa ya kara wannan alkhairi abinda hadisin ke karantarwa kenan watan yaban ka ba zai canza shi ya domin jin dadin abin da ka gaya masa ba ya canza masa wani watan aiki na zuciyarsa to mun dama hadisin abin da yake karantarwa yana karantar da imani cewa in imani ya riga ya inganta to shikenan babu wani abin da zai iya canza masa aiki ka san maratib na imani guda biyar ne ko na farko akwai al-ilm wanda yake lallai misali abu ne ka san Allah bayan ka san Allah kuma wannan abin ya tabbatu a cikin zuciyarka itikadin ma da ake magana itikadi na kofa na biyu ne ba shi bane na farko ai za ci a wannan abinda wanda yake itikadi bane itikadi ma shine watan amaratu na imani shine watan martaba na biyu ba martaba na farko ba martaba na farko shine ilimi ka san Allah kuma ka yarda da Allah kuma kana aiki da yaqini watan akan haka amma itikadi din kana da kuduri ne a cikin zuciyarka ina ganin kaza haka yake kake aiki akai ana wuce wannan kawai da a zo watan azumi mafi rinjayen zato ina zaton kaza kaza ne ina aiki a kan haka ana wuce wannan za a zo ashakku ne ana wuce shakku za a zo alwahamu ne to a cikin waɗannan guda biyar duk lokacin da kai aiki da guda uku ba da guda biyu ba ittifaqan tsakanin malaman addinin musulunci ake kare inganta shi yasa hadisan da ke gaba za a gani cewa duk wanda aka same shi daidai da bayan zarra na imani irin wannan kenan itikadin ka yarda da Allah ka yarda da sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kuma kana yin aiki akan irin wannan itikadin shi yasa ko ka shiga wuta zaka wuta ba za ta tasiri akan ka amma idan ya zama kana aiki ne akan zato lallai kana zaton abubuwan da ake na addini zato kake ko kuma kana shakka ko kuma kana cikin imuwa wahayi shine na ƙarshe kenan kai da kaman dai kai da abakan kaman anan gurin kuma da kacan kaman a can gurin haka in dai kai aiki a babi na ilimi ba wanda yake wannan shine matsayi na mafi yawancin bayin Allah ga baki da ba za a ce wani da wani bayin Allah mafi yawancin su kawai akan haka suke aiki sannan babi na biyu shine babi na itiqadi an kenan sannan babi na uku shine babi watan na shakka sannan babi na hudu shine babi ɗan abu babi na zato sannan sai babi na shakka sannan bayan babi na shakka sai babi na wahayi shi yasa duk malaman ka samu kamar Abu Al-Qadi Abubakar Ibn Al-Arabi da kuma Baqalani sun ce duk wanda Imam Al-Ghazali duk wanda yayi ibada ba tare da ta kofa guda biyu ba haka sun jaddada ma cewa suna shakkan cewa ko zai waye watan zai waye gari ya samu kanshi cikin waɗanda suke ba musulmi ba lallai yayi aiki a babin sa ko yayi aiki a babin shakka ko yayi aiki a babin wahayi daga cikin su ma akwai wanda ya jaddada kawai ce baya shakkan kafir kansa yawa dan yanzu ko dai kai aiki a babin kai ilimi ko kuma a babin itikadi wanda yake shine mafi kasan watan matsayi din watan shi imani din kenan to kala ma sai sai na rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya ce dakata an ce ma din da yace ainihin ta ne ma haza amma sai aka cire watan alfun din sai aka hade shi kenan sai aka ce ma ma haza menene wannan abin da sayyidatu na Aisha take ambata na alkhairi ita wannan mata domin idan sai na rasulullahi ya bada ta ci gaba da fada kamar yanda sai na rasulullahi yake magana cewa an zo an ambaci wani mutum wato yana aikata alkhairi da shauransu sai na rasulullahi yace ka yanke masa watan wuyansa dan ka kyale shi ci gaba da aikata wannan domin in ya ji labari wal Allah ya canza wannan aikin shi kenan kaga dama kamar yanda Qudayb bin Iyad yake magana al-amru li ajli an-nas shirkun wa tarku al-amali ajli an-nas kuma shirkun wal ikhlasu an yu'atiyaka Allahu minhuma ko kai aiki domin mutane shirka ne haka barin aiki domin mutane za su yi magana shirka ne amma ikhlasi shine kai kana aiki mutane su ce kana yi ko su ce ba ka yi kai dai ba gonga kana yi domin Allah in ka yaka ka samu abin da ake nema wannan aikin komai kankantansa to da haka zaka samu abin da kake so a wajen Ubangiji amma idan aiki komai yawan sa in bai samu ikhlasi domin Allah ba to ba za aikin ba zai kai inda ake so ya je kuma ba zai bada sakamakon abin da ake nema ba to sai shine sai sai na rasul sallama yake cewa alaikum bima tuqiquna watan gare ku na hore ku da abin da za ku iya saboda an ce ita wannan matan akwai wadansu abubuwa da yawa ita wannan mata an ce a dare tana yin sallah kamar raka'a 100 a wakwai wata ruwaya da take faɗa ita wannan haula bintu tuwaita tana yin sallah ko kuma cewa inna halata namu bilayli ko kuma tusalli bilayli wala tanamu tana yin sallah ga baki daya tsawon dare ne amma ba ta yin watan bacci amma sai na rasul sallallahu alaihi wasallam ba wai ana cewa yayi ya ana haka ba sai ce alaikum bima tuqiqun na hore ku da abin da za ku iya duk abin da ake magana shine mutum zai iya tashi watan ya tun farkon dare ya ta ibada da shauransu amma kuma duka waɗannan abubuwan watan nafili ne amma sai ga farilla daidai lokacin sallan asuba sai ya kwanta kuma sai ga kawai rana akan zata abin to in ko za ka kwana kana sallah amma kuma farilla ta tsire maka to kaga abin da kai wancan ka riga ka so ka rusa nagara to shi yasa abin da sai rasul sallama yake koyarwa kenan amma ba an ana cewa yi sallah bane da shauransu duk tarjuman wanda kake so ka je ka karanta cikin siyaru a'lan nubula duk wani bawan Allah da ka sani duk wani magabaci zaka same shi kaji an ce dan kadan ne yake bacci da daddare Imam Malik da yazo ta watan ta'rifin wa Zainuddin al-Abidin yace ya isan muni na samu labari daga hanya ingantacciya cewa kowanne dare yana yin sallah raka'a 150 ba wai sabari muke so mu kawo ba don ku ga duba littafin tafan wadannan magabatan zaka samu shi kan shi wancan kuma an ce kullun yana yin azumi a tarjuman shi sai wa arabin bala an kaje abin da Imam Sa'di yake faɗa kullun aiki ya sarudu sawma kullun wannan kuma dan Ibn Zubayr saboda haka kuma sai na Usman ba ya yi raka'a daya tare da alqur'ani gabaki daya wannan ya inganta ko haka sai na Sa'id bin Dari shi ma yayi haka haka sai na Sa'id ibn Zubayr shi ma yayi haka irin wannan a cikin magabata da yawa akwai masu irin wadannan tarjuman ma Abu Hanifa in kaje ka samu Tazkiratul Huffaz wani yake cewa wata rana naje a Kufa masallaci Imam Abu Hanifa bayan an gama sallar Isha'i sai na nemi wani sariya daga cikin wata wani gefe daga cikin wata cikin masallacin sai na koyi ana gama kowa ya fita bayan sallar Isha'i Abu Hanifa dai ya kulla kofar masallacin yace da ya tada raka'a daya ni ina cikin ina waje bai sani ba a cikin masallacin yace wallahi tun da yayi bismillah ya fara daga Fatiha yace inda naji ya tsaya sai da yazo fa manallahu alaihi wa kana azabu sallam yace naji shi yana takarrara wannan ayan yana ta kuka Imam Zahabi ya a cikin tafsiratul Fazi ya kawo wannan haka kuma a cikin Shehu Alani Lubla a cikin tarjumar Abu Hanifa ya kawo wannan magana raka daya tun daga Bakara haki zuwa manallahu alaihi wa kana azabu sallam wanda ya mubashara da kisan yake kawo kuma Imam Zahabi kuma kowa ya san kowa Imam Zahabi a cikin ruwaya saboda haka abinda yake magana nafilan da za ta kukutar da farilla ba ta da amfani amma idan ba za ta kukutar ba shikenan falan wasalan ba riji bane za ga Abubakar Shabani wata rana wani mutum ya zo ya gangaro yana so yi masa tambaya wai sai yake ce masa a kam fi kamsi minan ibri wai nawa ake bayarwa a cikin zakara kuma guda biyar sai ce fil wajib shato in a cikin wajibi ne nan abinda ake magana a babi na zakara ce nan ma kuya da yake bayarwa amma inda na yace amma inda na fa kullu halin da muka ma idan mu a wurin mu ne ba wai a cikin zakar rakumi ana bada dan akuya kwaya ɗaya bane a'a mu duka gaba ki dan Allah ne da ni kama Allah ne gaba ki sai mu tambaye yace ma ila kuma asaluka ala zalika menene asalinka akan haka yace Abu Bakar radiyallahu ta'ala anhu li'annahu karaja kullu malihi lillahi ta'ala wa rasuluhu yace asalinsa shine sai na Abu Bakar domin ya fitar da dukiyansa gaba ki ɗaya domin Allah domin sai na rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai ce man karaja amalihi kullihi lillahi ta'ala wa rasuli fa imamuhu Abu Bakar to wanda ya fitar da dukiyansa domin Allah domin manzon Allah ne tsira da amincin Allah yace to shugabansa shine sai na Abu Bakar ka tsaya ka kalli wani abu ga sai na rasulullahi yana cewa ni'imar rajul Abdullah ibn Umar law kana yusalli al-layla ko ma dallada mutum watan Abdullah ibn Umar da yana yin sallah da dare ko amma kuma da sayyidatuna Aisha da hadisin a cikin Bukhari ko ta kwana kana baccin ta shi kuma yana kan sallah amma bai ce mata tashi tayi wannan sallah ba don Allah ka kalli wannan yasa ai faɗa mata ta ko da dan ita ne abin nan tana haila ba ko da tana ita ne wani lokacin ta ce in zai sujada tana jin shi yana abin nan sai ta matsa ko akwai hadisin kamar haka ta kwana tana baccin ta amma bai ce tashi ki abin nan ki wannan bi sallah ta ba saboda kowa da abinda watan ya ke banta da shi shikenan sai ci gaba da cewa kuma man karaja amalihi ba'dahu wa taraka ba'dahu fa imamuhu Umar ko cikin hadisin Ibn Hibban wanda ya bayar da wani abu na dukiyansa kuma ya rike wani abu yace shugabansa shine sai na Umar sai ce wa man alillahi wa aqalillahi wa akaba lillahi wa jama'a lillahi fa imamuhu Uthman ibn Affan radiyallahu ta'ala anhu wa man taraka ad-dunya kullaha li'alima fa imamu Ali yace wanda ya bar duniya ga ma'abota duniya shugabansa shine sai na Ali sai ya ce wa kullu ilmin la yu'addi ila Allah ta'ala fa laysa bi ilmin wa in summi bi ilm duk ilmin da ba zai kai ka zuwa Allah wannan ba ilmi ne ko an abace shi sunan shi wannan shine abin da kawai ake nufi dai abu kenan
Allah
ya kara mu amin to sai ce alaikum bima tuqifuna na hore ku da abinda za ku iya fa wallahi sai sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yake cewa wannan ya nuna ya halatta kai rantsuwa ko da kuma a neme ka kai rantsuwa na farko kana so ka ba mutum labari abinda yake akwai amfani a ciki to mun yi amfani wato ne yadda da abin ya samu sika da abin don yi aiki ya samu rana ya halatta ka rantsa mai ko da bai da bukatar rantsuwa har kuma abu ne na hatsari kake so ka hana mutum to dan ka karfafa mai wannan abu ya halatta shi ma ka rantsa don ba nema akai sai na Rasulullahi wannan rantsuwa amma sai ce fa wallahi inji sai na Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kenan kaga ba domin magana ta cewa akwai shakka bane ko kuma ba ro min abin da yake fada ba haka yake ba a'a saboda cewa lalle hakika ya halatta ko ba a neme ka karantsi ba ya halatta watan karantsi din babu laki a ciki to fa wallahi la yamullu hatta tamullu watan ainihin malal kalman malal shine istisqalu shay wa nufuru nafsi amhu ba'da mahabbatihi shine kaji abu watan yayi nufi a cikin zuciyanka kaji zuciyanka kuma tana koran wannan abu bayan da kana san shi to kaga wannan muhallin Allahu ta'ala dan babu wani abin da zaka ce da Allah yana san shi amma kuma daga baya ya zo yayi nauyi a wurin Allah sannan Allah kuma wata sai bar wannan to mun kenan abin da kaga Allah kenan kaga wannan inna Allah ta'ala tanazzaha an zalika saboda haka wannan ba za a nasabta shi ga janibin ubangiji ba amma abin da ake nufi cewa wallahi la yamullu hatta tamullu inna Allah ta'ala la yanqati'u an al-thawabi wa taqati'u an al-amali Allah ba zai yanke daga baku lada ba har sai kun yanke daga aiki to idan kake da aiki ne yawa wanda ba za ka iya ba ai za ka yanke to wanda yake shi ma Allah sai yanke nashi shine abin da yake biya abin da yake faɗa kenan kaman babin waje za ku sayi atin sayi atun misra kaga ai na farko ba sayi a bane ko na dure wata sai kan na farko ba sayi a bane ko a na dan wata na dure sayi a bane sakamakon sayi'a ne aka ce shi ma sayi'a ko sakamakon mummuna mummuna a'a sakamakon mummuna gaskiya adalci amma tunda dai shi wancan mummunan na farko shi ya ja wannan adalcin da shi ma sai aka min babu tasmiyati shay bi sababi a ambaci abu da dalilin abin da ya kawo abu domin Allah baya mala dan adam ne yake mala wa kana habba din ilayhi ma dama alayhi sahibu yace ya kasance mafi soyuwan addini mafi soyuwan ayyuka shine aikin da ma'abocin aikin ya dawwama akai koda ko dan karami saboda haka bayan Allah zaka ji suna cewa man aqbala ala Allah ta'ala an fasalati summa tafata an ko kuma summa qaba an kana ma fatahu aksara mimma adaraka fi tilka lahza wanda ya fuskanci Allah shekara dubu yana ciki bada sannan kuma sai ya zo lokaci ɗaya yayi wanke ko kuma yanke daga barin wannan aiki da ya samu saba ya watan yana yi so ko da shekara dubu ya yana yin wannan aikin abinda ya kubuce masa a wajen Allah na lada da farala da kuma karamci da kuma jin daɗin ibada ya fi abin da ya ruska a wajen Allah shekara dubu watan ko da dai da kimtawa ido ne kawai yake saboda idan ka fara tun kana al-ashr al-asr bi ashr amsali ko za ka fara daga kwaya kai ne ila sab'a mina ila sab'a mina sannan kuma azu ila arba'a min zalika izuwa minkin watan haka ba wai a'a ya tsaya daga lada 700 bane yana tashi daga lada daya watan a ba ku aiki kwaya dai a baka lada goma daga nan kuma har ya kai zuwa 700 daga nan kuma amirin ka mutane su yana cikin bukai har yanzu ma zuwa babu watan abin to saboda haka idan kana da ibada don ba lokacin da zaka tsaya riski abin da ke wajen Allah da baki da kullum kana da biya ne ba akwai bayan Allah suna wani magana cewa duk wani yau da kullama yau ka haddasa wani abin da ibada to shikenan da ka samu wani ilimi a shi da kuma ka samu ta hanyar kuma da yana shi wannan magana gaskiya ne Allah ba ku kishi kana ibada da ta kai wani matsayin kuma zai ga wani matsayin wanda ka da tsaya ka da ma a bayan haka ne kake eh wai abubuwan da ke jarumin ubangiji to kana haba da ilahi a wannan waye ya zo ila Allah ta'ala shi mafi soyuwan addini wato mafi soyuwan aiki zuwa Allah a da wani ko shine aiki wato wanda mutum zai dawama zuwa gare shi saboda haka babu bambanci ilahi ila rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ko ila Allah ta'ala in ma ya koma zuwa manzon Allah ne ila da aminci Allah ne ila Allah ta'ala in ma ya koma zuwa Allah ne zuwa manzon Allah ne ila da aminci Allah babu ziyadatul imani wa nuqsanihi wa qawli Allah ta'ala وزدناه هدى ويزداد الذين آمنوا إيمانا وقال اليوم أكملت لكم دينكم فإذا ترك شيئا من الكمال فهو ناقص بابي لديك مغانا akan watan karuwan imani da kuma raguwan imani sako maganan ubangiji da yake cewa waje na bu koda watan mun kara musu shiriya ko mun kara musu watan imani waye zadal ladina amanu imana kuma ubangiji yana karawa da wadanda suka yi imani watan yana kara musu watan imani wa qala yace al-yawma akmaltu lakum dinakum kuma watan wannan rana addinin ku watan ya cika faida taraka shay'an min al-kamali wa huwa naqisun yace idan watan mutun ya bar wani abu na daga cikan addinin sa kenan watan ya bar wani abu na addini to wannan addinin watan ya zama na kansa shi watan wani aiki na farilla mutun ya bashi to ya zama watan wannan addinin nasa domin aiki din shine addini addinin kuma shine aiki shine musulunci kuma to idan ya bar wani abu watan na cikan wannan addinin to shikenan wannan addini ya zama watan naqis حدثنا مسلم بن ابراهيم حديثنا ابراهيم يتي من سامو دغا مسلم بن ابراهيم قال حدثنا هشام من سامو دغا واتو هشام ابن عبد الله الدستوائي با هشام كما واتو ابن قروه وابن زهير باشي بني واني قال حدثنا قتاده يتي من سامو دغا امام قتاده ان انس عن النبي صلى الله عليه وسلم دغا سيدنا انس دغا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يتي يخرج من النار من قال لا اله الا الله وفي قلبه وضع شعيرة من قيل كاجا ياي مغانن ايكي مفي لادن ايكي شيني مفي دوامن سا مفي لادن سا وان كان كودان كو يا كرانتا ان دي ان دوما اكاي با ايانكي با تو شيكينان زي باين دا ابن دا اكي نيما amfanin abin da yasa ya fara da wancan hadisin kenan sai kuma ya kawo wannan hadisin ne sai na rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yana cewa ya kauju minan nari watan zai fita daga wuta a wata riwayar ubangiji ne yake cewa akhrijtu minan nari man qala la ilaha illallah sai ce ma mala'iku ku fita daga wuta duk wanda yace la ilaha illallah amma la ilaha illallah da ake magana shine tare da muhammadu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wanda yace la ilaha illallah muhammadu rasulullah to ku je ku fitar da shi watan a cikin wuta in kuma an samu ɗaya sharɗin shine na aiki koda ko yaya yake shine abin da yake magana a samu la ilaha illallah sannan kuma a samu wani aiki koko yaya wannan aiki yake ga abin da aikin yake wa fi qalbihi wadnu sha'ira min khayri wato in dai a cikin zuciyarsa an samu daidaita wazanin wato nauyin gashi na alkhairi alkhairin da yake nufi shine imani domin imani shine alkhairi alkhairi kuma shine imani to in dai an samu daidaita kwayan wato sha'ira kwayan gashi na imani ko wani aiki na alkhairi da aikata bayan ya ce la ilaha illallah muhammadur rasulullah to koda ko shekara nawa a cikin wuta ubangiji zai umarta a ji a fitar da shi wa yakhruju minan nari man qala la ilaha illallah fi qalbihi wadnun burra min qayri yace zai fita watan daga wuta wanda yace la ilaha illallah a cikin zuciyarsa ka gani a cikin ikitikadin kudurinsa kenan a cikin zuciyarsa wa fi qalbi in dai akwai wazanin burra shine alqam watan bayan alqam in dai akwai daidai girman kwayan alkama bayan ya ce la ilaha illallah muhammadu rasulullah sannan ya aikata aiki in dai ya kai daidai girman kwayan alkama to ko shekara nawa ya zauna a cikin wuta ubangiji zai sa a fitar da shi me ake nuna shine ana nuna watan imani da aikin imani in an yi aiki tare da imani to za a samu abin da ake nema cikakke in kuma an yi aiki babu imani babu shartin imani to ba za a samu abin da ake nema ba shine abin da hadisi yake karanta su na farko a samu la ilaha illallah muhammadur rasulullah sannan kuma shauran ayyuka na baki ne su biyo ba daidai yawan su daidai yawan nan da za a samu kenan sai ce wa yakhruju minan nari man qala la ilaha illallah wa fi qalbihi dharratun min khayr yace kuma za a fitar da da cikin watan wuta wanda yace la ilaha illallah in dai yana fadanta yana kuma da itiqadi a cikin zuciyarsa sannan kuma watan yaje aikata aiki daidai da bayan zama sannan nan imamu a hisham ya sakhafa shi ya kawo abin yace abinda ake nufi duk da yake an samu sabani akan watan zarra shi yana cewa zurra din da ake magana kwaya ce kamar irin bayan gero ko shauran su amma inda sayyidina abdullahi ibn abbas ya fassara wannan hadisi yace abinda ake nufi da wannan watan zarra din shine kamar a cikin kana a cikin daki haka idan ta window an haska wata rana ta haska zaka rinka ganin wadansu kwaye wadansu abubuwa haka ko wani an haske kamar kura haka zaka rinka ganin ta dai a cikin rana yace to irin wannan su ne ake nufi da zarra din kenan ji Allah ya masa abu ne ɗayan wayan ta sai ke ce abinda ake nufi da zarra shine idan ka je ka samu kura babu tsakuwa ko wani abu ka buga hannunka haka akai idan ka buga hannunka ka daga shi haka duk abin da yake zuba komai kankanta shi ne ake ce mai zama sai ce to idan an samu wannan kuma guda kuma shi ne kardar kwayan irin wannan zarra ɗin guda huɗu shi ne ke bada kwayan kardala ɗaya kenan kardala ɗin kenan to in an samu daidai da irin wannan a cikin zuciyar mutum bayan ya ce la ilaha illallah to ko shekara nawa yi a cikin wuta za a fitar da shi قال ابو عبد الله سي ابو عبد الله يمنا باوي بني امام البخاري قال ابان سي ابان يشي حدثنا قتاده قتاده واتن يا بامو wannan hadisi حدثنا انس yace shi kuma mun saba daga sayyidina anas anan nabi sallallahu alaihi wasallam daga manzon Allah ne ira da amincin Allah watan inda yake cewa watan min khairin a watan min imani kenan shi yasa dama alkhairi din shine imani imani shine alkhairi a wata hanyar wayan hadisin kenan حديثنا 45 حدثنا حسن بن صبا سمع جعفر بن عوني حدثنا ابو الاميس اخبرنا قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن عمر بن الخطاب ان رجلا من اليهود قال له يا امير المؤمنين ايات في كتابكم تقرؤونها لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا قال اي ايه قال اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا قال عمر قد عرفنا ذلك اليوم والمكان الذي نزلت فيه على النبي صلى الله عليه وسلم وهو قائم بعرفه يوم الجمعه امام البخاري يروي wannan hadisi daga Hasan bin Saba shi kuma yaji watan Jafar dan Auni shi kuma yace hadathna Abu al-Umais mun samu daga Abu al-Umais اخبرنا قيس بن مسلم يجي ناسامو daga قيس ناسامو daga قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب daga سيدنا طارق بن شهاب عن عمر بن الخطاب يا طارق بن شهاب صحابي سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سيدنا عمر ما معروف صحابي سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم kenan a cikin hadisin akwai sahabbai guda biyu anna rajulan min al-yahudi wani mutum daga cikin yahudawa sayyidina ka'ab al-abari ne wanda yake kowa ya san sayyidina ka'ab al-abari ko duk da yake siqali a wurin mafi yawancin malaman hadisi amma ko mutane da yawa sun yi maganganu da yawa akan a sayyidina ka'ab al-aba ittifaqan dai yana daga cikin muqaddaram tun zamanin sayyidina rasulullahi sallama yana nan amma kuma bai zo zamanin sayyidina rasulullahi sallama ba sai zamanin sayyidina umar ko an ce sayyidina ali lokacin da ya tafi watan yaman a lokacin da ya hadu da sayyidina ka'ab al-aba ya samu kuma labarin sayyidina rasulullahi amma bai musulunta ba sai zamanin sayyidina umar kenan ya zo madina inda ya zo watan ya musulunta kuma yayi tasiri ne an samu ruwayoyi da shauran abubuwa a wurin sa a zamanin watan sayyidina umar din kenan wanda yake yana da wata kissa da kishi sayyidina umar mutane da yawa ne suna wasa da kissan Allahu ya'lam amma rajulan min al-yahud shi wani mutum daga cikin yahuda shine sayyidina ka'ab al-abar ba wani bane قال له يا امير المؤمنين يا شيخ سيدنا عمر يا امير المؤمنين يا كاي شغاو المؤمنين كامن المسلمين kenan aka ce wannan ruwaya ayan da aka fada ayatin fi kitabikum taqrauna yace wata aya a cikin littafin ku watan kuna karanta ta law alaina ma'asharal yaqul nazalat nattafarna zalika yawma idan yace da cewa gare mu tattashin yahuda wannan ayan ta sauka to da mun riki watan wannan rana ba ta ranar idi kana ayu aya sai sai na umar yake tambayin wata sai na ka'abul abab wace aya ne kala sai ce shi اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا قال عمر سيدنا عمر يجي قد عرفنا ذلك اليوم يجي أمن سموا تمونا لنا نتسوك والمكان الذي نظر يجي لكم كل نتسوك فيه على النبي صلى الله عليه وسلم رانا نتسوك واتنقى سيدنا رسول صلى الله عليه وسلم huwa qa'imun bi arfa manzan Allah ne ida da amincin Allah watan yana tsaye watan arfa kuma yau juma'a kuma ranar juma'a imana ya tambaye sayyidina Umar kuma sayyidina Umar ya bashi amsa daidai gurgudan watan yanda yayin wannan tambaya bayan cewa aya a cikin littafin ku ba da a gare mu tattashin yahudawa ta sauka to da mun riki wannan watan rana babban rana wanda zamu rinka yin idi sabida tunawa da saukan wannan aya to shi kenan sai na umar bin annan da ya bashi ai muna yin din ba wai muna bane kenan ai muna yin haka shi yasa yace a arfa ta sauka ko kuma ranar juma'a ko to shi kenan ai ana yin din gashi kenan ana yin din kenan ai idi kenan ai ana yin idin domin saukan aya kenan ko abin da abin da Hadis Ibn Hajar Asqalani ya faɗa kenan babu zakka yace babi ne na zakka abakhad wa tamin al-islami ce wannan zakka tana daga cikin ayyukan musulunci hadathna isma'il qala hadathni malik bin anas an ammihi abi suhayl bin malik an abihi annahu sami'a talhata bin ubaydillah yaqulu ja'a rajulun ila rasulillah sallallahu alayhi wa sallama min ahli najd sa'ir ra'si yusma'u dawiyyu sawtihi ولا يفقه ما يقول حتى دنا فإذا هو يطأل عن الإسلام فقال رسول صلى الله عليه وسلم خمس صلوات في اليوم والليلة قال هل علي غيرها قال لا إلا أن تطوع قال رسول صلى الله عليه وسلم وصيام رمضان قال هل علي غيره قال إلا أن تطوع قال وذكر له رسول صلى الله عليه وسلم الزكاة قال هل علي غيرها قال لا إلا أن تطوع قال فأدبر الرجل وهو يقول والله لا أزيد على هذا ولا أنقص قال رسول صلى الله عليه وسلم أفلح إن صدق إمام البخاري يا سامونا حديثي دغا إسماعيل إسماعيل كما يكي تشوا حدثني مالك بن أنس إمام مالك بن أنس واتن يبان ونن حديثي أن أمه دغا واتن أمنسا أبو صحيح شيني بابن صحيح بن مالك أم مالك أن أبيه شيما دغا بابنسا أنه سمع طلحة تون يالس إن طلحة إيه لك شكرا العشرة المبشر بالجنة بن عبيد الله واتنضم عبيد الله يقول لنا شوى جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ونمتم يازو إزوى من سن الله من إلاد عبيد شم الله شكرا من حديث ديك بايا شيني دماء بن سعلبة شيني ونمتم واتن دماء ابن سعلبة وان يزوى جم من سن الله من إلاد عبيد شم الله يكي شوى كما ni zan tambaye ka kuma fa inni mushaddidun alayka wa tanfi su'al ni ne tambayan ka ne kuma a cikin tambayan nan nawa zan tsananta maka manzo Allah ya kira da amincin Allah ya ce bismillah ya fara da cewa Allah ne ya aiko ka yace kwarai ko Allah ne ya aiko ni shikenan sai ya ci gaba da tambayar sai na rasulullahi sallallahu alaihi wasallama da abubuwan da yazo da su sai na rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kuma ya lakkana masa bayan ya lakkana masa yace to kuma sai me yace kawai a cigaba da isar da sako kawai ka tafi eh kai ma ka je ka isar da wannan sakon ki zuwa mutanen da ke bayan to wannan hadisi ya kunshi abubuwa duk da yake hadisi ne kwaya ɗaya amma kuma ya kunshi abubuwa da yawa na addinin musulunci daya daga cikin malamai dalilin wannan hadisi yace yana karantaswa sai waɗansu ɗalibai suka ce masa su abubuwan watan addinin musulunci yayi musu yawa watan hadisi da wadansu abubuwa sun yi musu yawa amma suna so dan menene kaman yanda Imam Ibn Sa'lama rana dai Balarabe sai yazo da rakumunsa ko taguwansa yazo ya sauka ga sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah mai dira da amincin Allah kuma ya bashi addini da abin da ke cikin addinin gabaki ne to su ma suna so a sa musu wani littafi kwaya dai wanda yake idan sun karanci wannan littafi to ba ruwansu da shauran wadansu matsalolin watan addinin musulunci shine ya rubuta wannan littafin sa ta'rifun amu bi dinil islam shine dan dawi ba wani ba sa'ir ra'asi yace shi wannan mutumin kuma yana da ai mufraqu sha'r ra'asi watan gashin sa ya rarrabu haka ko dai ya dan fara tofowa ga kadan kadan haka ko kuma a'a ya tofo amma ba a gyara watan gashin ba don ya inganta gashin sa yana Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yana sakuwa har haka ko wanda sayyidatuna Aisha ga ta cikin mas'alan a yahya bin sa'id al-qattar ko yahya bin ma'in wanda yake wata rana suna zaune haka suna ta karatun hadisi an ce yayi imla'in shi yahya bin sa'id al-qattar yayi imla'in hadisi kaman guda 500 a inda yake zaune ke yana taba mutane hadisi suna ta muzakaran hadisi shikenan sai ga wata mata sai ta zo tana zuwa wannan matan sai take cewa shin ya halatta mace mai haila ko mai janaba ta wanke gawa shikenan sai suka tsaya suna kallon junansu shikenan sai ga Abu Sa'ud yana zuwa wannan faqihin nan shi ko yana zuwa da suka je suka ce alayki bi zalika ar-rajul gare ki wata ga wancan mutumin da yake tambuwa ke je ke abin da ki tambaye shi sai ta ce tana zuwa ko ta gama tana ta ce to ai wannan haddasa wani an wani an wani ba ga sayyidatuna Aisha ba manzon Allah mai kira da amincin Allah wani lokacin watan gashin sa in ya kulla gashin haka tana warware masa kuma alhali tana haila ko kuma tana cikin janaba Abu Sa'ud ya ce to in tana taba mutum irin sayyidina Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam tana cikin halin janaba ko kuma tana cikin halin haila take taba masa gashin sa take warware masa gashin kenan ko ta kulle masa ko kuma ta wata warware masa kin yazo a cikin ruwayoyin ingantattu to in dai tana yin haka a halin tana cikin haila alhali yana raye kuma to min babu aula mace kuma ko jikin waye watan ya mutu ta wanke shi ko kuma ta yi wani abu a cikin sa babu ne sai kaga ce dukkan su sarata kuma wannan kuma ai yayi yaya kake kike samun irin waɗannan yace bayyanta ne daga Allah yake tuna da su sai yaya ne sai ka tsara suke ba da hadisi amma Abu Sa'ud kuma shike cire fahimtar hadisi a garin su kuma wanda a lokacin kuma duk duniya da baki jama'a mai haddan ya hadisi sai da kafana to shine yace sa'ir ra'as watan kashin kayin sa watan gashin ya rarrabu haka ba a hada shi ko kuma a tsabtace shi ba dukka ya dauka yusma'u da wuyu sauti yace ana jin karin sautin sa wata lokacin da ya karo so yake tambayar sa yana Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama daga nesa ana jin karin watan sautin sa amma kuma ba a fahimtar abin da yake faɗa wala yuhibbu ma yaqulu ba a fahimtar abin da yake faɗa tamari wannan malaki bane idan da duba sai yana Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yanda yake zama da mutane in mutumin kauye ya zo ya yi magana kauye sai na Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya san ilimi annan da ne shi kun ko kun gurin ya zo shi ma ya mai tambaya sai na Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya san ilimi wannan annan da ne shi saboda sai na Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bai taba sanya wata kalma ko kuma ya aje wata magana ba ta wannan ba inda kalma ta cancanta a jira duk matsalar duk wanda zai zo da bai sai na Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam zai bashi amsa daidai gwargwadon irin wannan matsalar da za ta wannan kansar da shi hadda da wanda har sai da yake sanin idowa sai na Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fai da ko ya an an islam sai ga shi kawai abin da yake tambaya na tambaya akan addinin musulunci shine ta'rifun amu bi dinil islam yana tambaya ne akan menene wajibi a cikin musulunci menene farilla a cikin musulunci menene kuma wanda in baka yi shi ba baka yi aikin addinin musulunci a cikin lokaci فقال الرسول صلى الله عليه وسلم في من ذا الله بكيرا دا امين شان الله سيئة خمس صلوات إلا في اليوم والليلة سيئة سوني صلوني قدابيا سوني فرنو أشكر واتن داري دوني كما كما أشكر مني داري wannan malamai sun yi hujja da wannan maganan cewa su rak'atayil fajar su wutri da sauran salloli da ake cewa kaman hadisan da suke nuna wajibi ne to sai suka yi amfani da wannan ka abubuwan da Imam bin Sa'ala bai tambaye sai na Rasul sallama amma sai na Rasul sallama kuma ga abinda watan ya gaya masa da su ma wajibai ne da sai na Rasul sallallahu alaihi wasallama anan gurin ya ambaci wannan umma sai dai ambace su sai a gane kawai sunnoni ne muakkali wanda in mutum suka kucce masa alkhairi da yawa yana tsaye ga mutum fakala hal alayya ghayruha sai yake cewa shin wai bayan waɗannan kamsu salawat ina da waɗansu abubuwa waɗanda suke a gare ni wajibi wanda in ban yi su ba abinda ake so a yi ban yi ba kenan Allah sai sai na Rasul sallallahu alaihi wasallam ya ce a'a illa an tatawwa sai dai in kai tatawwi daga cikin nan ne wa min thamma sai malamai suka ce duk wanda ya fara wani aiki na alkhairi ko da ko nafila ne wajibi ne cika wannan abu tunda ya hassare masa ayyukan da suke na wajibi na farin nan sai ya ce to kuma sai dai na nafila kaza to kenan in ka fara dole ka cika kamar yanda yake na farin nan dole kai to haka na nafilan ma in ka fara dole ka cika duk da yake sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sayyidatuna juwayriya bintul hadis ta tashi tana yin azumi ranar juma'a kuma ya sanya ta kariya ko yace ta ci abinci ko siyam ramadan yace sannan kuma ka azumci wata ramadan qala hal alayya ghayruhu yace shin a gare ni akwai wani abu wanda yake na wajibi wata na azumi bayan wannan qala la isha illa an tatawwa ay illa an tatawwa sai dai in ka dauki niyyar watan wani ibada watan nafila na azumi to wannan shi kuma wajibi ne ka cika qala wa dhakara lahu rasul sallallahu alaihi wasallama hadaka yace manzon Allah ne kira da amincin Allah ya ambaci watan ita ma zakka haka qala hal alayya gayruha ya ambata masa watan zakka da kuma nisabin zakka din kenan yace to bayan haka akwai wani abu kuma a kai na kalla manzon Allah da kira da amincin Allah yace a illa an tawwa sai dai kawai in kai ta dawwi watan na nafila kana da daman kai abinda watan zaka iya kana fa adabar rajul sai wannan mutum watan Imam bin Sa'alah watan sai ya juya wa huwa yaqulu ina cewa wallahi la azibu ala hadha wala anfus yace na rantsi da Allah bazan kara ba kuma zan rage ba kada rasul sallallahu alaihi wasallama sai yace aflaha in sadaka sai yace aflaha wa abihi in sadaka yace na rantsi da babansa a cikin ruwan sun ko aflaha wa abihi in sadaka yace na rantsi da babansa inji sai na rasul sallallahu alaihi wasallama wato in dai yayi aiki akan abin da ya fada to shikenan a wata ruwayan sai yace watan adakanan canna yace na rantsi da mahaifinsa in dai yayi aiki akan abin da ya fada din nan to zai shiga aljanna watan in dai ya gaskata yayi aiki akan abin da ya fada to zai shiga aljanna babu tibau aljinadi min aliman babi ne da yake magana akan bin jana'iza wato yana da ka cikin imani janaza in aka ce janaza abinda ake nufi shine makara da mutum a ciki amma idan ba a sa mutum a cikin makara ba sunan shi almayyit ko jismul mayyit ita ko makara in ita kadai ne ana ce mata annasu in an sa mutum a ciki shine sai a ce janaza imana gawa a cikin watan makara wancan yaya bin sa'id al-qattan ya zo Madina a Madina ya mutu da ya rasu a Madina sai aka ce dalilin korewan shi karairayi ga manzon Allah ne idan amincin Allah bari a girmama shi a makaran da aka kai sai na rasulullahi sallallahu alaihi wasallam aka kai shi kamar aka ce tun a duniya dan mutane su ga sharafin malaman hadisi kamar yaje lahir saboda haka bari a kwatanniyar da aka wanke sai na rasulullahi da aka yi amfani aka wanke shi حدثنا عمرو بن عبد الله بن علي منجوفي قال حدثنا روح قال حدثنا عوف عن الحسن ومحمد عن ابي هريره ان رسول صلى الله عليه وسلم قال من اتبع جنازه مسلم ايمانا واحتسابا وكان معه وتاه صلى الله عليها ويخرج من دفنها فانه يرجع من الاجر بقيل قال كل قيراط مثل أخد ومن صلى عليها ثم رجع قبل أن تدفن فإنه يرجو بقيراط إمام البكاري يروي شوالنا الحديث لدى أحمد بن عبد الله بن علي المنجوفي شيكوما كيشوى قال حدثنا روح من سامو لقى وتروح قال حدثنا عوف شيكوما روح كيشوى من سامو لقى عوف عن الحسن لقى حسن ومحمد محمد ابن سيرين دكازو عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه لقى سيدنا أبو هريرة يدن الله يتبتع قريشي أن رسول صلى الله عليه وسلم من زن الله من إلاد أمين شم الله قال ياتي من اتبع جنازة مسلم إيمانا واحتسابا دو ونديهي واتن جنائز مسلمي واتن ونديهي ورم watan koyin sallah ko kuma yaga an yi sallan za a tafi watan makabarta sai yabi don yaje a rufe wannan watan musulmin amma yana mai imani da duk abinda Allah ya faɗa akan mutuwa da duk abinda Allah ya faɗa akan gawa wanda ya mutu yana mai imani akan haka imanin wace sabo yana kuma mai neman ladan yin wannan aikin da Allah ya ce aje ayi ko kuma sai na rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya ce aje ayi yana mai imani akan haka وكان معه واتي صلى عليها كما yana tare da wannan gawan watan yaje ya sallaci wannan gawan bayan yayi sallar kuma yabi watan inda za a je a rike wannan gawan waya kuga din dafniha kuma har a gama watan daga rufe ita wannan gawan kenan sai ya ce fa innahu yarju'u min al-ajr bi qiratayn yace ko cewa shi zai dawo da lada watan da qirati guda biyu an ce qirati dun kowane kwaya daya ya kai kaman girman dutsen ladan da zai samu kullu qiratin misl uhud kowane qirati kaman watan girman dutsen uhud nauyin sa kenan watan ladan kaman yanda ake auna nauyin lada da gashi da kwayan zarra da kardana to shi ma nan sai aka auna nauyin watan girman wannan ladan dama ma'auni na aiki dama nauyi ake amfani da shi faman sakurat mawazinu sai ce man sallaha alaiha amma wanda ya tsaya bayan an yi sallah ga wannan gawan watan bayan kai watan an yi sallah kuma watan bayan an yi wannan mutuwan ya sallata bayan ya sallata kuma ya je ya raka wannan gawan zuwa makabarta ثم رجع قبل ان تدفن افهم sannan watan sai ya dawo kafin arfi watan yaje ya sallata kawai ya dawo watan bibi aka ji aka rufe tare da shi ma sai ce fa innahu yarju bi qirati to shi wannan watan zai samu qirati kwaya ne in ka duba cikin magabata da yawa mutum dai ko Imam al-Bukhari ko Imam Ahmad da kansa ko Bishr al-Hafiz ko Qurayb bin Iyad irin waɗannan magabatan kai ko Ibn Taymiyyah da kansa an faɗa shi kanshi Bishr al-Hafiz an fitar da gawansa tun safe amma a gawan bata samu isa makabarta ba sai bayan sallar isha'i saboda yawan jama'a kun san a zamanin da can ba a taɓa yin jana'iza kamar irin ta Imam Ahmad ba an ce waɗanda aka lissafa da mata da maza a yadda suka faɗa kenan an lissafa mutum miliyan ɗaya da wani abu dama tun kamin ya rasu yake faɗa yake cewa don matsayinmu a wurin Allah don matsayinmu kuma domin bin sunnar sai na rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yace za ku ga bambanci to ranin da muka mutu kuma watan bayan mun mutu ma abinda Ibrahim ibn Adham yake magana Allah ya kara masa yadda yake cewa da sarakuna ko kuma shugabanni da ƴaƴan shugabanni sun san yadda muke jin daɗin ibada sun san yadda muke jin daɗin zama tare da Allah sun san yadda muke jin daɗin wata muraqaba tare da Ubangiji yace wallahi da da wuka idan su rinka mun suna fada da mu akan su ma su imani sai fara magana yace ga ya bin aqsama kowa ya san ya bin aqsama ga ibrahim bin yaquba shine watan alqadi watan qarin alqarin watan daular musulunci na abu jafar mansur da shauran su watan shi a wannan lokaci wanda yake babban almajirin abu hanifa yace kusa da kabarin watan kusa da kabarin ma'ruful karfi wannan bawun Allah yace kusa da kabarin sa ga kabarin abu yusuf ga kuma kabarin watan yahya bin aqsam kowa ya san shi waziri ne na wadannan sarakuna wajen mutum uku ya zan yana waziri ga raja bin haywiya ko shi ma ga kabarin sa dukkan su haka aje riski yace amma idan gari ya waye kabarin ma'ruful karfi yace sai da aka yi katanga kuma aka sa jami'an tsaro wadanda suke lissafa mutanen da idan gari ya waye za su ziyara a kabarin waɗannan mutanen amma yace a lokacin in kawai ga kabarin Abu Yusuf ba ko mutum ne wanda yake zuwa masa ziyara saboda ni waɗannan mutanen alkaidi suka nuna mutane ba da musuna ba mutane ba da musuna ko Allah kada suka nuna mutane shi yasa in kaga Abu Usman yana yin magana maganar da yake cewa a karkashin hadisin sai na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasiru wa la tu'sir sai yake cewa dalluhum ala Allah ta'ala wa la tadulluhum ala ghayr kuma mutane Allah kawai kuma nuna mutane sai na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa la tadulluhum ala ghayr kada kuma nuna musu kawai in ba wannan yace domin man dallaka ala dunya faqad ghashaka to wanda ya nuna maka dunya ce wannan yana in cike ya cuce ka sai yace man dallaka ala al-amali faqad asabaka wanda kuma ya nuna maka aiki ya koya maka aiki shi ma yawa halin da kai sai shi amma man dallaka ala Allah ta'ala faqad nasaka duk wanda ya nuna maka aiki ya nuna maka Allah shikenan kai maka nasiha an ka tsaya tare da Allah shikenan baka da matsala ba wanda zai same ka saboda haka yace idan ka je kabarin waɗannan mutanen gashi nan mutane ne suke ziyara amma waɗannan mutanen kawai mutum ɗaya a lokacin kuma da suke rayuwa babu waɗansu mutane da suke jin daɗi a bayan duniya kamar su ba fa yana kore su bane ko kuma yana aibanta su ne a'a yana faɗan bambanci ne tsakanin bayin Allah waɗanda suka zauna suka yi ibada kuma suka sanya mutane a hanyar ibada kuma suka nuna mutane Allah kuma suka hada mutane da sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam tsakanin mutanen kuma da suka yi hidimar rayuwar kansu kawai yace bambancin su tun a duniya kamun a jana kenan yace tun a kabarin su za ka gani ko kar ibn jamiyyah ma amma aka ce mutane sun kai miliyan ɗaya wanda suka ji jarabisan sa ko aka ce kuma ga an yi mafarki a gare shi haka an gan shi a cikin aljanna da sauran abubuwa ibnu abdullahi ya faɗa haka ibnu qayyim al-jawziyya ma ya faɗi irin wannan magana almajirin sa ne suna da yawa haka duk sun faɗi kamar da jinin zamlikani ma duk da yake ba da shi ma ya faɗi irin wannan magana akan sa shi ko ibnu abdullahi ibnu katsir sai ya baka labari da kankansa cewar duk waɗanda an yi mafarki aga sai na bishrul hadi yana cikin fararen kaya yana walƙiya yana haske aka ce ma fa Allahu daka mai aikata mai Allah ya aikata a gare kai ce gafara Allahu rabbi wa li kulli man shahida janazati Allah watan ya gafarta mun da duk wanda ya halarci watan janazata saboda ka irin wannan falala ko alkhairi babu wani wanda zai ki irin wannan falala sai mai kin watan alkhairi Imam Ahmad ma shi ma an ga mutane irin haka an yi mafarkai da yawa akan sa mutane da yawa sun yi mafarki akan cewa sun ga Imam Ahmad mai Allah ya aikata da kai yace Allah ya gafarta mu kuma haka Allah ya gafarta mu duk wanda ya zo janaiza na in dai yana tare da imani don dama shi addu'ar Imam Ahmad kenan har a ƙarshen addu'ar sa yana cewa wai in Allah ya sa wani mutum kwaya daya a cikin al'ummar sayyidina rasulullah sallallahu alaihi wasallam wanda zai zama shine in aka kona shi in ji Imam Ahmad wai in Allah ya aje wani mutum kwaya daya wanda in aka kama shi aka kona shi za a fari shi azabtar da al'ummar sayyidina rasulullah sallallahu alaihi wasallam yace ya ubangiji ka sanya da zama wannan mutum don ka san bambanci tsakanin ka da Imam Ahmad yace duk wanda ya cuce ni ko ya zalunce ni yace ya Allah kar ka sa in zama dalilin da zaka azabtar da wani a bayan duniya har yake cewa ya ubangiji wanda yake cikin wannan al'umma kuma yake ba akan hanyar sayyidina rasulullah sallallahu alaihi wasallam shi kuma ya dace yake cewa lalle akan hanya yake yace ya Allah in mun wannan ya dawowa da shi kan hanya ba kai ka dawo da shi kan hanya wannan addu'o'in Imam Ahmad ke
Allah ya saka
ta daga cikin bayin Allah yana magana yace ko da aka ce mutane su kame baki daga zagin mamata kuma su sun tafi zuwa fa innam aqdu ila ma qad an cewa sun tafi zuwa abinda suka aikata sirrin haka dama watan al muslimu man salima al muslimuna fa min lisani wa yadihi ko to bayan kuna zauna a duniya kuna assalamu alaikum tsakanin ni da kai tun daga baki aki zuwa zuciya da hannayena da kafafuwana babu wani abu na cuta wanda zai taho daga gare ni zuwa gare ka ma'anar sallama kenan ko assalamu alaikum to kuma a cikin duniya ne sai da ya rasu sai ka je ka sallace shi ma daga sallama daga ya sallace sai ka ce assalamu alaikum ma'anar dai akan wannan alƙawarin na tsakanin ni da ke ratar da wannan jama'a ka je ku kwanta a kabarin ka lafiya to a ƙarshe kenan kuka yi haka da mutum aka rike shi to shi yasa sai na rasu sallama tunda kai wannan alƙawarin an rike shi to kuma dan menene kuma zaka zauna kana cin namu kenan wannan sallaman da kai ƙarya kake kana nan a cikin sallar bazan sallar na shi daga wannan amma in dai ka duba sallar in ka ce assalamu alaikum to shikenan kai sallama ba za ka fara ambata sunan sa sai ce tabi'u usman almu'addin qala hadathna abu yace an samu wata mutaba'a watan a samu ruwaya daga wani sai a samu wani kuma shi ma daban watan ya yi irin wannan ruwayar ba kuma watan wannan mutum ba ke to shi ne sai yace tabi'u usman almu'addin qala hadathna abu muhammad samu daga auku watan daga muhammad ibn sinina an abi huraira daga sina abu huraira an nabi sallallahu alaihi wasallam daga manzon allah ne kira da annabi allah watan nahu hun kwatan kwatan watan irin wannan watan ruwaya babu qawlul mu'min min hayyaba amr wa huwa yashkur babu yana watan mu'mini rinka jin tsoron